الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da safiya, barkanmu da sake saduwa a wannan wuri mai albarka na markazin Nur da ke titin Zaga, anguwar Gawan Nama, a wannan gari mai albarka na Sokoto, a wannan majalisi namu mai albarka na mako-mako da muke karatun littafin tafsirin At-Tashil li Ulumi Tanzil na babban malami Ibn Juzay Al-Kalbi rahimahullahu ta'ala, a lokaci irin wannan safiyar Asabar, yaumuna Asabar 2 ga watan Jumada al-akhir na shekarar 1442, bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 16 ga watan 1 na shekarar 2021 ta miladiya. Muna karatu har yanzu, wannan shine karatunmu na 10 cikin wannan littafi. Muna karatu kuma har yanzu a cikin muqaddima da malam ya kawo cikin abubuwa da bayanai wanda suka shafi Al-Qur'ani mai girma. Kuma gargashin sa ya kawo mana wasu ilmummuka guda 10 wanda yake suna da ta'alluki da Al-Qur'ani. Cikin waɗannan ilmummuka ya kawo mana kissa kasas, ya kawo mana tafsir, ya kawo mana qira'at. To yau zamu tashi inda yake bayani akan usuluddin, ko yau zamu tashi inda yake bayani akan usuluddin. Ko satin da ya gabata mun tsaya akan bayanin da ya akan tasawuf, kuma bayanin me ake nufi da tasawuf da kuma alakanta shi da yayi da ma'anar Al-Qur'ani, wanda mun yi bayanin sa satin da ya gabata. Insha Allah yau zamu tashi usuluddin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وأما أصول الدين فتتعلق بالقرآن من طريقتين، من طريقين، أحدهما ما ورد في القرآن من إثبات العقائد وإقامة البراهين عليها والرد على أصناف الكفار، والآخر أن الطوائف المختلفة من المسلمين تعلقوا بالقرآن، وكل طائفة منهم تحتج لمذهبها بالقرآن وترد على من خالفها وتزعم أنه خالف القرآن، ولا شك أن منهم المشق والمبطل. ومعرفة تفسير القرآن توصل في ذلك إلى التحقيق مع التسديد والتأييد من الله والتوفيق.
Malam ya ce: wa amma usulul din, daga cikin abin da ake bukata na ilimin Al-Qur'ani, ko abin da ke baka taimaka maka wurin sanin tafsirin Al-Qur'ani, akwai masaniya ga usulul din. Usul shine asali, jam'u asal, da haka asalin addini. Suna kansa addini kashi biyu, a ce akwai usulul din, akwai kuma furu'ud din. Duk ilimin fiqh ana kiransa furu, saboda su reshe ne, amma tushe shine tauhidi. Shi yasa da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fara ne da tauhidi. Haka nan annabawan da suka gabata, zamu ga kowane annabi yana kiran mutanansa zuwa ga tauhidi, ba zuwa ga furu'a ba tukunna. Sai tauhidi ya kabu, sannan sai a gina fiqh. An gane ko? To da haka duk lokacin da aka ce usulul din, to ana nufin abin da ya shafi tauhidi. Yace to abin da yake nufi da wannan: fa innaha min adawati tafsirul qur'an, na daga cikin ala, shine cikin wani abu ko abubuwan da ake bukata gurin fassara alqur'ani mai girma. على أن كثيرا من المفسرين لم يشتغلوا بها سيدوا daga cikin malama tafsir ba su galta da ita ba amma dai tana da muhimmanci domin alqur'ani gaba da ayoyin sa mafi yawa kuma suna bayani akan tabbatar da tauhidi kamar da zai kawo mana su yace fa ma'rifatu tafsir alqur'ani tusilu fi zalika ila at-tahqiqi wa at-ta'ammuluhu yace fa min darafaini fayata'allaqu amma usuluddin fayata'allaqu bilqur'ani min darafaini yana da alaka da alqur'ani ta bangarori biyu bangare na daya ahaduhuma ma warada fil qur'ani min ithbatil aqaid wa iqamatil barahin alaiha wa ar-radd ala asnafil kuffar wannan shine bangare na daya bangare na daya abinda yazo ga alqur'ani na tabbatar da aqidu wa ilahukum ilahun wahidun kawai na tabbatar da aqidar musulunci ne innamal lahu ilahun wahidun muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam daga tabbatar da aqidar musulunci ne an gane allah la ilaha illa huwa la yajma annakum ila yawmil qiyamati la raiba fi kaga da tabbatar da aqidar musulunci haka nan wa iqamatil barahin alaiha da tsayi da dalili akan kiyama an gane kamar ne yake cewa daraba lana masalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al-izama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marra haka tabbatar da hujja akan tsaida akan abu na aqida shine cewa qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marra haka nan yace warraddi ala asnafil kuffar da kuma raddi ga sunfi sunfi bangare bangare na kafirai ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا أن قال حكا ينأتوا قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها الله قال لنا كفه الجوجي دردي أن سنجي كذا sai Allah ya musu raddi wa qalu takhadha Allahu walada subhanahu bal ibadun mukramun haga duka raddi ne ga abin da suka ce ga raddin da Allah ya musu to wannan duka yana karkashin bangare guda tabbatar da aqidun musulunci kafa hujjoji akan su raddi ga waɗanda suke da akasin aqidun musulunci wannan shine bangare ne to ga bangare na biyu yace wannan da kaga wannan ya nuna maka lalle sanin aqida zai taimaka maka domin ayyuka da yawa na alqur'ani baka fahimtar su sai ka fahimci menene aqidin wadancan har akai musu raddi akai to kaga sanin aqida zai taimaka maka abu na biyu yace wal akharu anna tawaifal mukhtalifata min almuslimin cewa kungiyoyi masu saba ma juna daga cikin kungiyoyin musulunci ta'allaqu bil qur'an ko wadannan su sun yi riko da alqur'ani yace wa kullu qa'ifatin minhum tahtajju li madhhabiha bil qur'an kowace tana kafa hujja akan madhhabata da alqur'ani mu'tazila sai su kawo aqidar su da ta ci karo da ta musulunci sai su ce qur'ani ne tabbatar da aqidar su haka nan khawarijawa sune masu ce masu kafir wadanda suke cewa masu kafirta musulmai duk wanda yake ba hanyar su ta farkin su yake bi ba to ya kafirta kuma suna cewa alahira babu magana gafara duk wanda yayi zanubi in yayi sako Allah da zanubin nan maganar a ce Allah ya gafarta masa bata taso ba maganar a ce wai a shigar da shi wuta a dandana masa kuda a fitar da shi a shigar da shi aljanna bata taso ba maganar a ce Allah zai cece shi da ceton da wadanda Allah zai ba dama su yi ceto ko annabawa ko bayin Allah na kwarai duk wannan bata taso ba a gurin khawarijawa kaga wannan mummunar aqida ce saboda Allah ta'ala ya tabbatar da cewa akwai ceto an gane ko fa yawma idh la tanfa'u shafa'atu illa man azina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qawla kaga ya ce ceto bai amfani sai ga waɗannan ashe ceto na amfani ga waɗanda ya toge yace ceto na amfani gare su to amma su waɗannan gaba daya sun ce babu ceto la ga kafiri wala ga musulmi kuma suna kafa hujjar su sai su ce qur'ani ne tabbatar da haka menene aya suka ce Allah ta'ala ya ce bala man kasaba sayi'atan wa ahadat bihi khadi'atuhu fa ulaika ashabun nari hum fiha khaliduna shike ran ga hujjar Allah ya ce duk wanda ya aikata zalimi kuma zalimansa suka kewaye shi to wadannan sune ashabun nari kuma sai Allah ya ce hum fiha khalidun da suka ce to gashi Allah ya ce su ma madawwama ne kamar yadda ya faɗa na mu'minai ayat da take biye da ita ce wal ladina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun kaga sun yi rubuta aya wanda wannan sanin ayan nan da sanin fassara shi zai sa ka fahimci cewa mazhabin su kuskure ne saboda su sun ce Qur'ani suka kafa hujja da shi kuma bai yiwa Qur'ani ya bada hujja ga abubi masu cin karo da juna kaga duk abin da zai bada hujja a ce wannan abu ya saba ma wannan kuma ya ci karo da shi shi ma Qur'ani ne ya tabbatar da shi wancan ya ci karo da shi shi ma Qur'ani ne ya tabbatar da shi kun ga bai zama Qur'ani ba kenan Allah ya ce afala yatadabbarunal Qur'ana walau kana min indi ghayrillahi lawajadu fihi ikhtilafan katira kaga kenan zamantowarsa da gurin Allah shi yasa bai yiwa a samu cin karo to wannan kenan mu'tazilawa suna da wannan haka nan a mu'tazilawa Allah ta'ala mu'tazila a gurin su ba a ganin Allah ranar alkiyama kuma ga ayan alqurani san tabbatar Allah ta'ala ya ce wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira kaga nadira mai kallo wasu fuskoki a ranar lahira suna masu haske da walwala sannan ila rabbiha nadira suna masu duba zuwa ga ubangijinsu Allah ya samu na daga cikin su motar Allah da yake fadi game da kafirai yace kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubuna lalle su kafirai kenan game da ubangijinsu ranar alkiyama ababan kangewa ne kaga Allah ce za a kange kafirai idan da ce mu'minai su ma za a kange su kaga ba fa'idar a ce za a kange kafirai su ba an gane ko kamar Allah bai taba cewa kafirai ke mutuwa su kadai ba bai cewa kafirai za su mutu kaga tunda kafirai da mu'minai za su mutu kaga ba bai kima ce kafirai ne za su mutu ko a ce mu'minai ne za su mutu to amma abinda Allah ya kebance yace na suwana ne to kaga kenan wasu wadancan ba nasu bane to mutazilawa sai su ce a ba a ganin Allah kuma sai su yi kokarin kafa hujja da alqur'ani kamar da zamakshari yake zamakshari da yazo gurin wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nadira sai ce ai ila rabbiha ai tantaziru sawaba rabbiha la tantaziru ghayrahu saboda hikima da kwarewa ta shi harkar larabci abu na farko ya yi hikimar fassara gabatar da ila rabbiha nadira saboda kaga ila rabbiha jar wa majrur ne idan an gabatar da shi to yana nufin taksisi ma'ana zuwa wannan shi kadai kamar da Allah ya ce ila rabbika yawma idhinil mustaqar kaga mustaqar matabbaciya tana ga ubangijinka shi kadai bai ce al mustaqarru yawma idhin ila rabbika ba yana da bambanci da a ce gabatar da ila rabbika yawma idhin kafin a ce al mustaqar idan an gabatar da mu'amul yana nufin kebanta ga wannan shi kadai kamar da malamai ke fassara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in an gane ko ba daidai yake da na'budu ka wa nasta'inu ka ba ka an ka ce na'budu ka wa nasta'inu ka muna bauta maka muna neman taimakon ka wannan ibarar ba ta hana kuma a bauta mu wani a nemi taimako ga wani amma yanda aka gabatar da cewa iyyaka na'budu to ana nufin takaita ka kai kadai to kaga zaman shari'a yayi la'akari da wannan ga fassarar wannan aya sai ce la ila rabbiha la ila ghairihi kaga la ila ghairihi ya fassara gabatar wanda aka yi wa jaro majuro to amma inda ya samu matsala sai ya fassara nazira maimakon kallo zuwa ga nazira na sauraro kuma alqur'ani yana zuwa yanzuruna na sauraro an gane unzuruna kamar da yazo a suratul hadid yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna unzuruna fi ilal amri ne nan nazara kaga nazara kenan yana zuwa da kallo ma'anar kallo yana zuwa da ma'anar sauraro to amma ko a larabci suna bambantawa idan yazo da ma'anar kallo zai zo da harafin ila kamar Allah ya ce afala yanzuruna ilal ibli kaga ilal ibli sun ba sa kallo zuwa ga ragumi kaga ba cewa sauraro hakan Allah ya ce wata rahum yanzuruna ilaika kaga ya fare da ila ba ce wata rahum yanzuruka ba shi ma tamba ce afala yanzuruna al ibla ba kaga kenan idan kallo ne tana zuwa da ila amma idan ta sauraro ne to ba ta zuwa da ila kamar da zo na suratul hadid yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna ba ce unzuru ilaina ba to kaga kenan suna da bambanci to amma zamakshari da yazo ya lankwasa ayar domin ta bada ma'anar abin da yake so sai ya fassara ta da cewa in min al intizari na sauraro yace ai ila rabbiha muntaziratun la ila ghairi kaga shike da ya fassara ta da fassara da yake so to idan ka zo ka samu irin wannan fassara ga fassarar da malamai suka ce ana nufin kallo mu'mini za su ga Allah ranar alkiyama. Shi kuma zamakshari ya zo ya fassara ta da fassara sabanin wannan, kuma fassara da ya fassara ta da shi ya gina ne akan mazhabarsa ta mu'tazilanci, wanda mazhaba ce ta aqida wata ta saba ma aqidin musulunci. To ya zaka ka gane gaskiya anan shine malai ce, to kaga kana bukatar sanin menene aqidin musulunci. Me malamai suka tabbatar game da aqidin musulunci bisa ga ayoyin alqur'ani da sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bisa ga fahimta ta magabata sahabbai da tabi'ai. To kaga da ka samu wannan ka samu hujja, da ka zo kaga irin fassara su zama kshari ka san fassara ce da take da matsala ga abin da ya shafi aqida. To wannan shine malasa malai ce, to akwai dawa'ifu minal kuffar, bangare na biyu daga cikin abin da yasa sanin usulul din ke da muhimmanci shine wasu bangarori na wasu kungiyoyi na musulunci sun ta'allaka ga alqur'ani kamar da zama kshari ya ta'allaka ga shi. Yace wa kullu suka gina kuma sai su kawo hujja akan haka, wa kullu ta'ifatun minhum tahtaju li madhhabiha bil qur'an, kowace tana kafa hujja akan mazhabarta da qur'ani kamar da muka mutazila sun kafa, kuma kamar da muka ga khawarijawa sun gina haka, na mutazila suna yawan kafa hujjoji da wasu ayoyin alqur'ani akan kore kaddara, su ba su yarda da kaddara ba. Nan ma babi ne mai girma da suke kawo musamman zamakshari, su ta lankwasa ayoyi su ta kauda su daga ma'anonin su, wata ruddu ala man khalafa, kuma suna raddi ga duk wanda ya saba wa mazhabarsu, wata za'amu annahu khalafa alquran, kuma su ce ya saba ma alqurani, daga sai mutazila su fassara da inda suka so, kuma sai su ce ka saba ma alqurani. Haka nan khawarijawa da suka ce ba a ce to ranar alkiyama, kuma Allah bai yin gafara ga waɗanda ya so yi wa gafara ranar alkiyama, sai su ce hujjar su shine wala man kasaba sayyi'atan wa hadat bihi khadiyatuhu fa ulaika ashabun nar. Idan kace ba haka bane ga abinda Allah ya ce a wasu ayoyi, kuma qur'ani na fassara qur'ani, kuma fassarar ma ai ana dauko ta ne daga fassarar magabata, ba kai zaka kagan mu alqur'ani fassara yanda kake so. Kuma wannan shike halakar da duk yan bidi'o'i da kuma duk masu ungiyoyi, mutum shi zai kawo kansa aya ta alqur'ani, kuma shi zai fassara ma kansa, kuma shi zai daukan mata mataki. Haka na ake samun bacewa, kai ka kawo ayar ka fassara yanda kake so, baka duba kaga ya fassarar da take ba gaba gabata, shi ya fassara a basa yanda yake so, kuma ya gina hukunci akan fassarar nan da yi. To kun gana ake samun matsala. Shine yace wata zama wannan khalafa alquran, wala shakka anna minhumul muhiqqa wal mubtih, cikin masu kafa hujja da alqurani akwai masu gaskiya, akwai wadanda ba masu gaskiya ba. Haka wadanda suka ce za a yi ceto sun ce za a yi ceto saboda Allah ya kawo ayar alqurani za a yi ceto, wadanda suka ce ba za a yi ceto ba sun ce ba za a yi ceto ba saboda ga aya da suka fassara ta bisa ga fassarar, amma da sun koma ga fassarar magabata da za su ga cewa ba haka suka fassara ayar ba. To kaga kenan yace akwai muhiq mai gaskiya, akwai mubtil wanda yake mai batawa, wanda ba gaskiya zo da ita ba, maganar shi batacciya ce. Yace fa ma'rifatu tafsirul qur'an, sanin tafsirin alqur'ani mai aka ce ya annabi ya fassara, akwai fassara da aka dauko daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko akwai fassara da aka rawaito daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko daga tabi'ai. To kaga sanin wannan fassara tusilu fi zalika ila tahqiq, ita ke kaiwa zuwa ga gaskiya da tabbatarwa, ma'at tasdidi da kuma tasdidi dacewa, wata ayidi da kuma karfafawa, minallahi wat tawfiq da tawfiqi. To sai ka san tafsiri, to sai ka ga ka dace ga maganganun da fassara da sahabbai suka yi da magabata, to sai ka ga ka dace ga tabarki madaidaici. Na'am, ai ma'at tasdidi ko tasdidi shine sadadi, shine daidai. Allazina wa taqullaha wa qulu qawlan sadida, qawli sadidi ingantacce. To tasdidi shine abu ya zama muwafaqa, sawaba daidai. An ga tasdidi bai yi ana, an gane. Sun
wa amma usulul fiqh fa innaha min adawati tafsir alquran على أن كثيرا من المفسرين لم يشتغلوا بها، وإنها لنعم العون على فهم المعاني وتوجيه الأقوال، وما أحوج المفسر إلى معرفة النص، والظاهر والمجمل والمبين والمبين والعام والخاص والمطلق والمقيد وفحوى الخطاب ولحن الخطاب ودليل الخطاب وشروط النسخ ووجوه التعارض وأسباب الخلاف وغير ذلك من علم الأصول.
نعم وما ليتي توغا علم الاصول الفقه دغ تن علم ممكن داكي بوكاتا دا سنن تفسير القران زا زما ني نا كامن سو دكي دكي سبوده مسني ني نا قرشه دا من ابن يشافو اصول الفقه دا قواعد الفقهيه مالمي ني ببا دغ تيكين حمشاكن مالمن مذهب مالكيه زماننا ابن جزي الكلبي yake cewa wa amma usulul fiqhi amma sanin usulul fiqhi kaga wannan shi kuma babanta da wancan usulul din kaidojin addini shi ko usulul fiqhi wasu kaidoji ne da za su yi guidance dinka na ka iya tsakuro hukunci daga aya ko daga hadisi idan aya ta ce kaza zaka iya fahimtar wannan hukuncin ya aya take magana sanan hukuncin wajibi ne ko mustahabi ko koyaya duk ka'idan sanin usulul fiqhu tana taimaka maka shi yasa ilimi ne babba ilimi ne mai muhimmanci game da abin da ya shafi fatawa suna yana da muhimmanci yace fa innaha min adawati tafsiril qur'an al-karim tana daga cikin abin da ake bukata ga tafsirin alqur'ani mai girma saboda akwai ayoyi da suka yi bayani game da hukuncin hukunci da haka idan kana so ka tsakuro hukuncin nan da aya ta yi bayani akai to kana da bukatar sanin ka'idojin tsakuro hukunci sune usulul fiqh yace ala anna kathiran min almufassirin lam yashtaghilu bi hadda cewa da yawa daga cikin malaman tafsir ba su galti da ita ba an gane ko kuma dama ilmul usul ba wai ilimi wanda ake bukata shi ga fasara alqur'ani gaba daya ana bukata shi ne ga fasara wasu ayoyi ayoyin da ke da alaka da ahkamun fiqhiyya amma kowace aya baka cewa tana bukatar sai ka aiwatar mata da usulul fiqh an gane to shi yasa ga wasu malamai ba su ma kawo shi ba su kawo magana game da shi ba amma kuma sun fasara alqur'ani kuma sun gina ba su ce yanda suka istinbadi ba yace fa ma'rifatul qur'ani haka ne go wa innaha lan'imal aun an gane cewa al aunu taimako ma'ana babba madalla da abun taimako ga shi usulul fiqh ala fahmil ma'ani game da fahimtar ma'anoni wa tarjihil aqwali da kuma rinjayar da wasu maganganu kan wasu sanin sa zai sa kaga wannan magana ta fi karfi akan wancan wama ahwaja almufassira ila ma'rifati an-nassi wadh-dhahir wal-mujmal wal-mubayyan wal-aam wal-khass wal-mutlaq wal-muqayyad wa fahw al-khitabi wa lahn al-khitabi wa dalil al-khitab duwala na daga cikin mawazi'na usulul fiqh yace mai tafsiri na da matsananciyar bukata zuwa ga sanin an-nass wadh-dhahir annas suka ce shine abinda magana ta zo tana magana a kansa shi a karan kansa shine asalin abinda ta zo magana a kai kuma shine abinda ta kunsa ba ta daukan wani abu sai shi kaga wannan shine annas az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhumma 100 jalda kaga wannan shine nas yayi nassi akan ga abinda take magana akai shi ko az-zahir shine abinda ba yana daukan shi kuma yana daukan wani abu shi nas bai daukan wata ma'ana sai wannan kaga nas bai daukan wata ma'ana sai wannan cewa fajliduhum 80 jallata 100 fajlidu fajlidu kulla wahidin minhumma 100 jalla kaga 100 jalla bai daukan gari bai daukan rage kaga wannan ya zama annas shine wanda yake bayani akan abu wanda la yahtamilu ghayruhu bai daukan wani wanda ba wannan ba wani bai iya zuwa ce to an ce mi atajalla yana ya daukan 90 ko yana ya daukan 110 kaga bai yi wa wannan shine nas bai la yahtamilu ghayruhu amma az-zahir shine ma yahtamilu ghayruhu yana iya daukan wani an gane duk da cewa abinda yafi fitowa karara shine abu kaza amma yana iya daukan wani ma'ana wanda ba wannan da ake magana akai ba sai dauki wata ma'ana daban an gane wanda duk waɗannan ma'anonin suna zuwa to amma dai ma'anan da aka fi amfani da ita akan wannan abun to shine abu kaza an gane kaman suka ce aka ce asad kaga magana da tafi bayyanuwa abin da yafi fado maka a rayuwa shine a ce zaki ake ne duk da cewa akan ce asad ana nufin mutum dan adam wanda galibi akan samu karina da ke nuna haka to amma dai da an ce asad da an ce asad to zaki ake dafi kuma yana iya yiwuwa ba shi ake nufi ba, amma yiwuwar cewa zaki ake nufi tafi ƙarfi akan yiwuwar cewa zaida ake nufi saboda shari'arsa. To kaga wannan shi ake kira az-zahir. Shi az-zahir yana daukar ga ma'anar da yana daukan abu, yana daukan wannan, yana daukan wannan, to amma ya fi karkatuwa zuwa ga wannan. To da ka dauki ma'anan nan da ya fi karkatuwa zuwa gare ta sai a ce az-zahir. Idan ku aka dauki ma'anar da ba ita take bayyanuwa karara ba sai a ce al-mu'awwal. An gane, sai a ce shi akai matawili, sai a ce an yi masa tawili, ma'ana wannan ba ita bace ma'anar, amma an yi ta'awilin ta zuwa ga ma'ana kaza. An gane wannan ko? To sai abu na gaba shine al-mujmal. Al-mujmal abin da yazo a dunkule, ba a bayyana shi ba, ba a fayyace shi ba. An gane, kamar da Allah yake cewa wallazani yatiyaniha minkum fa'azuhuma, ku tutar da su. Kaga iza menene iza? Kana iya tutar da mutum da magana, ka gaya masa bakar magana ya cutu, ka hantare shi ya cutu, ka dake shi ya cutu. Kaga wannan shine mujmal, ba ai bayanin wani irin cutarwa za a musu ba. Amma ga can fa wallahi wazaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Kaga wannan shine me mubayyan, shi ya mana bayanin yanda za a yi hukuncin ga cutar wanda za a yi. Kaga ya bayyana. Amma wancan da yace fajliduhuma fa'azuhuma, kaga bai bayyace mana ba. To da haka irin wannan shine mujmal, duk abin da yake a dungule a ce ku yi kaza, ba a fayyace shi ba, to kaga ya zama mujmal. Kamar yadda Allah ya ce lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabuna walil nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathura nasiban mafruda. Kaga nan ba a fayyace ba. Lirrijali nasibun, maza na da rabo cikin abin da iyayensu da makusantansu suka mutu suka bari. Kaga suna da rabo, ba ce ga rabon ba. Kaga ya zama mujmal a dungule. Haka nan walil nisa'i nasiban, su ma mata na da nasu rabo. Kaga menene rabon? Mujmal a dungule. Amma ayata ta biyu, fa yusikumullahu fi auladikum lizakari mislu hazzil unsayni fa in kunna nisa'an fawqa sanataini falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falaha nisfu wa li abawayhi likulli wahidin minhuma thuluthu mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi. Kaga wannan shine tafsiri, shine mubayyan. Kaga wancan mujmal, wannan kuma mubayyan. An gane ko? To wannan na daga cikin aujihin tafsirin Qur'ani. Idan muka zo wani guri al-Qur'ani zai kawo shi mujmal, wani guri kuma sai kawo shi mubayyan ko mufassar. Wasu malaman fassara sun da suke suna kira shi mufassar. Da aka kuwa ce mujmal wal mubayyan ko mujmal wal mufassar. Sai al'am wal khas. An gane, akwai al'am, abinda zai zo am, akwai kuma al-khas. Khas shine keɓantattu. An gane, kamar da Allah ke faɗa a cikin suratul Ghafir, yana cewa tadaw la ilaha illahu ilayhil masir wa yujadil fi ashan, sai ke cewa mene kazzabat qablahum qawmu nuhin wal ahzab min ba'dihim muhammad kullu ummatin bi rasulihim wajadalu bil batili liyudhibu bil haqq kadhalika haqqat kalimatu rabbika alladhina kafaru annahum ashabun nar. Sai Allah ya ce alladhina yahmiluna al arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا وانا يتاتي دتبي اكوي تان اند يكي تشوا ويستغفرون لمن في الارض الا ان الله هو الغفور الرحيم ذاك ويستغفرون لمن في الارض سوره الزخرف سوره الله يتي ويستغفرون لمن في الارض كاغا ملائكو سنا استغفاري ga wadanda ke bayan kasa. Kaga waɗanda ke bayan ƙasa sun haɗa da muminai da kuma kafirai, wa man fil ardi am, duk wanda ke bayan ƙasa. To amma wannan aya sai ta takaita, yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lillazina amanu. Ashe can da aka ce liman fil ardi, ana nufin man fil ardi allazina amanu. An gane, kun ga wannan, wancan am, wannan khas. To wanda bai san wannan ba sai ya je ya gina, ce to malaiku suna istighfari ma ga kowa da kowa, da kafirai da mumine gaba daya. An gane, to ana nufin wancan am, wannan khas. Shine malai ya ce akwai al'am wal khas, akwai kuma al mutlaq, akwai al muqayyad. Akwai abinda zai zo mutlaq, kaga yanzu mutlaq sai wata aya kuma ta kayyade shi, an gane kamar da mumin ya zo a suratul wannan suratul nisa inda Allah yake cewa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata wa man qatala mu'minan khata fa tahriru raqabatin mu'mina, kaga nan tahriru raqabatin mu'mina an kayyade ta da cewa mu'mina shi bambancin am da khas da kuma mutlaq da muqayyad shi am abu ne da ya game gaba ɗaya kowa da kowa, kaga naka ce wastaghfiruna liman fil ardi, kaga kowa da kowa ba kai da mutum guda ba, shi ko gurin mutlaq abu ne guda ake so, to amma kowanne a cikin su yana iya zamantowa wannan in ba kayyade shi ba, an gane kamar a cikin tafaka ce dalibi ya kawo mun ruwa, kaga tafaka ce dalibi, kaga dalibi dai ake da shi, to amma dalibi dayan nan wanne, kaga ya zama mutlaq kowanne a cikin daliban in sun kai dubu kowanne yana da can daukan wannan suna matsayin sa na dalibi, kaga ba kayyade maka ba, kuma kowanne ka tafi kace ka ruwa ka aikata abin da aka ce ma, to amma mu kayyade idan ka ce tafi kace ma dalibi wane ya kawo ruwa, kaga an kayyade shi, an gane ko, to wannan shi ake nufin bambancin mutlaq da muqayyad da kuma am da khas, am gaba ɗaya ne, an ce am kowa da kowa, shi ko mutlaq guda ɗaya ake ne, to amma zamantowar ta cewa ba a tantance shi ba, kaga sai zamana kowanne na iya zama, to wannan shine mutlaq da muqayyad. Allah ta'ala yana cewa hurrimat alaikumul maitatu waddam, kaga addamu jini an haramta muku maita mushe da kuma jini, kaga jini mutlaq. Sai wata ayar Allah ya ce qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman, kaga nan an kayyade shi daman masfuhan, an kayyade cewa mai kwarara, an gane haka waccan ayar inda Allah ta'ala yake cewa wallazina yuzahiruna min nisa'ihim thumma yauduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa, kaga nan ba ce mu'mina ba, kaga tahriru raqabatin ba kayyade ba ko mu'mina ko kafira, can kuma aka ce wa man yaqtul mu'minan wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'minatin, wannan shine takaidi, to kaga wasu gurare abu yakan zo mutlaq wasu gurare kuma ya zo muqayyad, to shin za a dauki mutlaq din nan alal muqayyad ko ko ba za a dauke shi ba, an gane ku Allah ya ce allazina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq, kaga nan an kayyade gurin alwala, ku wanje fuskokin ku da aydiyakum ila almarafiq, an gane, to amma can gurin da yake cewa wa in kuntum junuban aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min alghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum, ba ce ila kaza ba shine mahallin shahid, famsahu bi wujuhikum wa aydikum ba kayyade shi ba, to kaga wancan gurin faghsilu an ce aydikum ila almarafiq, kun ga taqyidi shi ko wannan bai gairi taqi, to wannan shine sanin mutlaq da muqayyad. Yamala yace da kuma sanin fahwal khitabi wa lahnul khitabi wa dalilul khitabi, kaga wannan suna da alaka da khitab, khitab shine magana, idan Allah ya magana yace ku yi kaza, to wannan shi ake kira mantuq, fahimtar abinda aka fahimta anan shine mantuq, abinda aka fahimta ga furici, an gane, wa aqimus salata wa atuz zaka, kaga abinda aka fahimta wajibi sun tsaye da sallah, hakan Allah ya ce wa halallahu albay'a wa harrama arriba, kaga abinda ayat ta yi magana abinda ta furta shine Allah ya halatta ciniki wa harrama arriba, kaga abinda ta furta kenan, to dan haka abinda ayat ta furta shi ake kira almantuq, akwai kuma abinda aka fahimta daga aya wanda ba ta ce ba, an fahimci cewa tunda ta ce kaza to tana nufin banda kaza, an gane, idan Allah ya ce kaza kamar da Allah ya ce wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum, wa yake cewa wa halailu abna'ikum alladhina min aslabikum, kaga nassin da aya ta yi halailu abna'ikum alladhina min aslabikum, cewa a daga cikin matan da aka haramta muku ku aura su ne matan da ƴaƴanku na tsatsanku suka aura, kaga an kayyade shi da cewa ƴaƴanku na tsatsanku, kaga abinda ayat ta yi furuci cewa danka da ka haifa a cikin danka da ka haifa na tsatsanka idan ya auri mace baka auranta. Kaga abin da zamu fahimta cikin abin da aya bata furta ba shine idan ba danka bane ya auri mace kana iya auranta. Haka ne ko? To kaga wannan shine mafhum, shi suke kira mafhum. Da haka abin da aya ta yi furci a kai shine mantuq, abin da kuma bata yi furci a kai ba shi ake kira mafhum. An gane kaman da cewa menene warba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna. Kaga sai anan haramcin mata diyar mata wacce ka aura in ka tare da ita sai ce fa illam takunu dakhaltum bihinna. Kaga abin nan da aka fahimta a can sai gashi aya ta yi nasi akai mahalli shahid. Idan mun san wannan to man nutqi, idan aya ta yi furci ga abu ko khidabi yayi furci ga abu, to malamai suna kasashe cewa idan furcin nan ya zama ne cewa ga abin nan ya zama manduk, idan kuma ya ma fi cancanta ga shi wannan abin da aka yi shiru a kansa, to shi ake kira fahwal khitab. Fahwal khitab kaman suna buga misali inda Allah yake cewa me yake cewa imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma. Kaga nutqi mandukin aya, abinda ayar ta yi furci da shi shine kada ka ce da iyayenka uffin. Kaga wannan shine mandukin aya. To da haka idan baka ce da iyayenka uffin ba, kaga ka aikata abinda aya ta yi maka hani a gare shi ka hannu. Sai aka ce to idan yazo kai baka ce da su uffin din ba, amma sai ka bige su. Kaga duka ai ba ta yi magana kai ba, cewa sai fala ta kullahuma uffin. To amma shi abin nan da ba ambata ba yana sama da wannan, wannan min babin misali ne. An gane kaga wancan da ba ambata ba shine min babi aula. To shi ake kira fahwal khitab. Haka nan suna buga misali da inda Allah yake cewa min ahlil kitab man anta amanhu biqindarin yu'addihi ilayka wa minhum man anta amanhu bidinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'im. Daga a cikin ahlil kitab akon nan ka bashi amana ta kindara dukiya mai yawa, ko mun yawanta in ya kai kindari in ka nemi abin ka zai baka amanar ka bai ci, ko mun yawan abin da ka bashi amana bai ci zai kawo maka shi. Kaga idan zai iya kawo maka kindari kenan kun ga ashe abin da bai kai kindari ba min babu aula ya bayar maka da shi. An gane ku? Haka nan wa minhum man intamanhu bi dinarin, akon da in dinare guda ka bashi amana ajiya la yu'addihi ilayka bai mayar maka da dinaran nan. Kaga idan ba zai mayar maka da dinare ba, kaga min babu aula dinarai da yawa. An gane? To wannan shine tambihi bil adna alal a'la. To irin wannan shi suke kira fahwal khitab. An gane ko? Fahwal khitab. Haka nan malaman usul sukan kawo kalmar fahwal khitab kuma ga wurare inda aya take bukatar takdiri gurin fahimtar ma'ana, wanda Ibn Juzayya ka kawo su a gurare da dama inda Allah yake cewa wa qultum ya Musa lan nu'mina laka hayna wa qulna li wa qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan ba wannan ba inda laka malan nasira ba inda yake cewa wannan mai yake cewa faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaykum. An gane? Wa qultum wa qala Musa likum innakum zalamtum anfusakum bi ittikhadhikum al-ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Allah ya ku tuba zuwa ga ubangijinku kuma ku kashe kawunanku. Zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaykum. Suka ce to fataba alaykum akwai takdiri shine fa fa'altum fataba alaikum, sai kuka aikata abinda da makasudi Allah ya gafarta muku. Saboda me? Saboda aikata abinda kuka aikata. Kun ga kenan wannan takdirin cewa fa fa'altum, wanda akwai bukatar shi dan fahimtar ayar, shi yake kira fahwal khidab ta wani bangare. Bayan fahwal khidab da yake nufi anan shine wanda yake daidai mafhumin sa yana sama da wanda in aka faɗi wannan, to wanda aka yi shiru a kai ya fi cancanta da abin fiye da wannan, shine fahwal khitab. An gane shi ko? Sai abu na gaba shine lahnul khitab. Shi kuma lahnul khitab shine wanda suke daidai da wannan din da wancan din daidai. Kun ga wannan da muka ce fala taqul lahumā uffin, duka dukan su yana sama da fadin uffin. Haka ne ko? Da kuma wancan naqin dare. To shi ko lahnul khitab shine wanda suke daidai. Shi ma suna buga misali da inda Allah yake cewa innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. lalle masu cin dukiyar marayu bisa zalunci to inna ma yaakuluna fi butunihim nar haka ne ce wala taqrabu malal yatim kada ku sanci dukiyar wata mahallin shahid inda aka ce yaakuluna suna ci wadanda ke cin dukiyar marayu ga sakamakon su sai aka samu wani shi bai ci dukiyar ba amma da fiya kona ta da gangan suka ce kaga da konawa da ci duka tafiya guda saboda mai mahallin shahid ka raba maraya da dukiyarsa sawa'un kai kai amfani da ita fasinar ko kai tafi ka je ka lalata masa nan kare amfani da ita ka raba shi da ita dan haka da ka ci da ka lalata duk tafiyarsa guda to wannan shi suke kira musawi kaga wannan yayi daidai ba daidai yake da haramcin bugu daga fadin falata kullahuma uffin ba an gane ko to wannan shi suke kira lahnul khitab shi ko dalilul khitab shine mafhumul mukhalafa kun ga duka wadancan mun fahimce shi ne ga nassin maganar da ta fada cewa da aka yi la taqrabu malal yatimi haka na aka la taakulu innal ladhina yaakuluna amwalal yatama zulman kaga daga haramcin ci haka na aka samu haramcin konawa kaga kenan hukuncin wannan da wannan iri daya amma shi dalilul khitab shi kuma shine akasin bayani idan aka ce kar ku ci kaza to kenan abinda ba shi ba halalin ne gare ku an gane ko idan aka ce ku yi kaza to wannan shine to wannan shi yake kira mafhumul mukhalafa kama kullu washrabu hatta tabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr to dan ya bayyana fa la taakulu wa la tashrabu kagan akasa hukuncin ayar bata ce la taakulu wa la tashrabu cewa kullu washrabu ku ci ku sha har zuwa lokaci kaza sai kuka fahimci cewa to tunda an iyakance muku kenan abin da ya biyo bayan wannan shi bai shiga cikin haramci shi yana komawa cikin halalci an gane wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yad'ana hamlahunna idan matan da kuka saka sun kasance masu ciki to ku ci gaba da ciyar da su har su haifa abin da ke cikin su kaga abin da ya tace in matan da ku ci gaba da ciyar da su kaga umarnin ci gaba da ciyarwa amma in kunna ulati hamlin idan sun zama to masu ciki idan ba masu ciki bane ba kaga akasin hukuncin kenan ba wajibcin ciyarwa da ku suke da shi a kanku sannan koda masu ciki ne kuka ciyar da su idan suka haihu fa shi ma kun ga babu saboda an ce hatta ya za'ana hamlahunna da sun ajiye to shikenan ciyarwan da kuke musu ya kare yanzu ciyarwan zai koma ga dan da kuka haifa shi za ku ci gaba da ciyar da su a sanadiyar dan da kuka haifa to mahallin shahid kaga mafhumul mukhalafa shi suke kira dalilul khitab kamar yadda malamai suka yi bayani yace haka nan ka san shurutun nasakh menene sharadin nasakh kawai baka ganin aya kaga kaman sun ci karo da wata sai ka ce to waccan ta shafe wannan dole akwai sharadi an gane sharadi shine ta'arudin nan haka yake ko kai ne saboda rashin fahimta ka fahimci ta'arudi ko ko ta'arudin nan da ka fahimta anan malamai sun riga sun warware shi sun yi bayanin asalin hakikanin al'amarin amma kai baka sani ba sai ka zo ka gina bisa ga rashin sani ka ce akwai ta'arudi to kaga wannan na daga cikin sharadi haka nan ayar da zaka ce wannan ta shafe wacce sai kana da tabbacin cewa wannan da kace ita ta shafe hukuncin wacce ita wannan din ita ta sauka daga baya domin dole ayar da ta shafe hukuncin wata ta zama ta baya wacce ta zo daga baya ita ta shafe wacce ta riga ta sauka amma ba cewa ayar da ta riga sauka ko wata shafe wacce ta zo daga bayanta to kaga duk waɗannan na daga cikin sharuɗan nas wanda malam zai kawo mana su haka nan daga cikin abin da ya kamata mai tafsiri ya sani kuma yana da alaka da usulul fiqh shine wujuhut ta'arud fuskokin cin karo idan aka ce aya kaza ta ci karo da aya kaza ya cin karan yake wannan ta ce kaza wannan ta ce ba kaza ba wannan ta ce fa tahriru raqabatin mu'mina waccan kuma ta ce tahriru raqaba kaza wannan sai ce to akwai cin karo anan aya ta ce kaza wannan wannan ta ce kaza kana Allah ce bala man kasaba sayi'atan wa hadat bihi khadi'atuhu fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun Allah ce duk wanda yayi zanubi kuma zanubin nan ya gangame shi to ya zama dan wuta kuma madawwami a ciki sannan ga ayat Allah ke cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha sai ce to akai wannan ayat ta ce Allah yana iya gafarta zanubi ga kowa wanda ya so gafartawa sai ya gafarta masa wannan kuma ta ce duk wanda ya aikata zanubi zanubin nan ya lullube shi to fa ulaika ashabun nari hum fiha khalid to kaga ire-iren wadannan sai ka san menene asalin ta'arud din shin akwai shi ko babu shi kuma ya ake warware shi to wannan shine wujuhut ta'arud asbabul khilaf kasan me ya jawo sababin da yasa aka yi sabani da ka zo fassara a ce maka malamai waɗannan sun ce kaza waɗannan sun ce kaza Allah ya ce wal mudallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru'in wasu sun ce salasata quru'in ana nufin jini uku zaka kirga jini uku wasu sun ce salasata quru'in salasatu adharin zaka kirga tsarki uku kaga malamai sun yi sabani sai ka binci kaga dan me ya jawo sabanin wace kalma ce ta sa me alakar duhur da abin da aka ambata ga aya me alakar duhur da me alakar haila da abin da aka fassara to kaga sai ka gano sababin da yasa suka yi sabani a wannan ayar shine akwai istirakil ma'ana a kalmar qur'i kalmar qur'i tana zuwa da ma'anar al'ada haila tana kuma zuwa da ma'anar tsarki to haka kenan sababin da yasa suka yi sabani tun asali shine kalmar ita kanta tana da wani daukan ma'anoni guda biyu to kaga sanin sababul khilaf zai taimaka maka gurin nemo muraji to yanzu ka ji kalmar tana daukan wannan sai ka fita wajen ayar kuma shin akwai hadisi ko akwai wani abu da yake karfafa wani bangare guda daga ciki to kaga sai a dogara a gare shi sai a rinja yadda kalmar sabani guda to wannan shine asbabul khilaf wa ghairi zalika da wasun haka min ilmi al-usul daga abin da ke da alaka da ilmi usul al-fiqh sai abu na gaba lokaci haiko muna iya karanta luga a gurguje muna mu karanta luga sai mu tsaya a ga shi karanta mana luga a gurguje
wa amma al-lugha فلا بد للمفسر من حفظ ما ورد في القرآن منها وهي غريب القرآن وهي من فنون التفسير وقد صنف الناس في غريب القرآن تصانيف كثيرة وقد ذكرنا بعد هذه المقدمة اللغات الكثيرة الدوران في القرآن لئلا نحتاج أن نذكرها حيث وقعت
mala ya ce wa amma luga harshen larabci fala budda lil mufassir min hifzi ma warada fil qur'ani minha yace ba makawa ga duk mai tafsiri ya zama na ba wai kawai ya san ma'anonin kalmomin ba a'a ya haddace duk wata kalma da ta zo alqur'ani ya san ma'anarta kuma ya haddace yace wa hiya gharibul qur'an su ake kira gharibul qur'an shi yasa zamu ga malamai sun rubuta gharibul qur'an da yawa sannan kuma kusan wannan shine abinda babu wata aya face kana da bukatar sanin kalmominta saboda qur'ani ya gini ne akan ayoyi kuma aya ta gini ne akan kalmomi dan haka sanin kalmomi shike gina maka sanin ma'ana to idan baka fahimci kalma ba dole a samu matsala ko ka fassara kalma ka fahimci kalma ba daidai ba dole a samu matsala an gane ko to dan haka sanin ma'anar kalma shike sa ka fahimci alqur'ani kuma ka fahimci ma'ana kuma wannan nuna mana garibul qur'an fa kalmomin nan suna da muhimmanci sosai shi yasa zamu ga mallan ya ce kamar yadda zai kawo mana a karshe ya kawo mana su yace wa hiya garibul qur'an wa hiya min fununi tafsirina daga cikin fannoni na tafsiri mai muhimmanci zamu ga imamu Suyuti da yazo baban nan har yanzu muna cikin sa wannan itikad ya tsawaita saboda yana da muhimmanci ba kadan magurin abin da ya shafi tafsirin Qur'ani sanin waɗannan kalmomi da sanin ma'anonin su a larabce da kuma ma'anoni da aka samo ga magabata kamar yadda na nuna mana su magabata sukan faɗi hakikanin me ake nufi da abin bayan sanin kalmar kuma me ake nufi da shi in kai da sani ka ta larabce kana iya sani a larabce abu kaza na bada ma'ana kaza to amma me ake nufi da shi a nan gurin kaga wannan abu ne da ya takaita ga magabata sahabbai da tabi'ai suke samu mana ga abin da ake nufi da wuri kaza to wannan kenan mala ya ce wa hiya min fununi tu waqad sannafa an-nasu fi gharibil qur'an mutane sun wallafa littattafai da dama cikin bayanin gharibil qur'an fassara kalmomin alqur'ani da bayanin ta kalma kaza tana zuwa da ma'ana kaza an gane tasanifa kathira wallafa da yawa daga cikin su akwai littafin raghibul asfahani wanda kusan babban littafi ne ga gharibul qur'an yana da muhimmanci sosai ya tara kalmomi kuma ya fassara su da ma'anoni da suke zuwa kuma ya kakkawo musu hujjoji da kuma dalilai da tasrifin su duk inda ta zo da fi'ilin madinta da mudari'inta da masdar'inta da ismul fa'il duk yana kakkawo su kuma ya kawo ma'anonin da suke dauke da shi وقد ذكرنا بعد هذه المقدمة ما لا يتبع وانا مقدمة دي كاو تفرقو داما يجي كاو مقدمة بيو مقدمة تفرقو تكين بيان علم مكادمي تفسيري كومي قرآني يكما تيسانس سوني ميكي تكيانزو مقدمة تبيو شيوان ياكيبان تيتني كوي غريب القرآن زي كاو فسرا فسرا كمان ديشناري حكا يبوس كلمو من القرآني كلمر حمزة غا كلمو من دسك زوي كاو سأجيري سنن يزو حرفن باون يزو حرفن تاون حسي دي كي حرف الجيم يكاو كلمات دن غبانيا kwa maba kalma mungu rani ya kawa gabaade baka mende zifadada kansa yeche wakadiza karnaba ada hathi hil mukaddima mukaddimatan fil lugati lkathira tiddaurani fil Qur'an maana harufa kwa kalmumi watanda sike yawang meme tuwa al Qur'ani wanda ache yawang kawosu tosu ya tara zi musidishi dari yeche misa ya tara suguli guda li alla nahtaji anna dhukuraha haisu wakati yeche domu karamba nenga bukatar semang ambachesu di inda sikazo kaga idan kalma ta zo guri goma alqur'ani sai ka maka ita anan kaga ya riga ya gama maka bayaninta da haka duk inda yazo gurin ta bai bukatar sai ya fassara maka saboda ya riga ya fassara ta ya gabata kaga dama ya gina littafin sa kan ikhtisar yana daga cikin hikimar littafin ikhtisar ya takaita shi ta inda zaka karance shi ka fahimci alqur'ani kuma littafin bai da yawa sai ka karanta tafsiri gaba ɗayan alqur'ani cikin lokaci kadan sannan kuma ya kawo nubza na littafin da su ya karanta da yawa yana daga cikin fa'idar wannan littafi yace li Allah nahtaja an nadhkuraha haythu waqa'at fa yatulu alkitabu bi kathrati takrariha sai littafin ya tsawaita saboda yawan nana ta duk hanyar iktisar ya bi su na to mu sai ano ko mu kara bari zaka gije gare da ni nahau yana da yawa to shikenan nahau na da yawa bar mu tsaya kan nahau Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu tashi daga annahu sai ilmul bayan wadannan su uku duk suna gargashin ilmul arabiyya alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh